daga nan Birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke watsa shirye-shirye wannan karo muna mitoci 17:25 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye ta shoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma biyowa Africa zango na 102.5 ana kuma iya kama mu Alfa radio da ke birnin Kumasi na kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com jama'a masu saurare assalamu alaikum yanzu ma alheri Grace Abdi ce tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin jin daga mashirin da wannan hantsi bayan labaran duniya za ku ji yadda ake ta sa insa a jamhuriyar Niger kan asalin ministan cikin gidan kasar Bazoum Mohamed sai shirin da rashin tayi da Mahmud Ibrahim Kori ke gabatarwa muna kuma da nasiha Ramadan za ku kuma ji muhimman rahotanni da suka dauki hankalin jaridun Najeriya karshen mako kamar yadda muka saba mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aika mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai
assalamu alaikum jama'a da cikin labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri Shugaban Amurka Donald Trump ya yi wa Iran kashedi da kakkausar lafazi yana mai barazanar fatattakar ta idan ta kai wa Amurka ko kuma kawayen Amurka din hari. Trump ya faɗa a wani sakonsa na Twitter a jiya Lahadi yana cewa idan Iran tana so ta yi faɗa ne to ta san cewa ƙarshen ta ya zo a hukumance. Ya ce kada ki ƙara nuna wa Amurka hannu a cikin idanu. Wani uku kacal kafin jiya Trump ya bayyana alamun janyewa daga matsayinsa na baya na afkawa Iran inda ya ce zai koma akan teburin tattaunawa da Tehran a lokacin da wani dan jarida ya masa tambaya a fadarsa ta White House ko Amurka za ta yi yaki da Iran sai ya ce baya jin hakan zai faru amma kuma ga dukkan alamu tsugune ba ta kare ba tsakanin Amurka da kawayenta da kuma Iran a gefe guda. Kasar Bahrain da Amurka sun faɗa jala cewa za su shirya taro mai take zaman lafiya zuwa ga ci gaba a cikin watan Yuni domin farfado da harkokin tattalin arziki a kasar Palestino idan har ana son a cimma yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin Palestinawa da Isra'ila. Fadar White House ta yi alƙawarin fitar da sabon tsarin taron zaman lafiyar a makonni biyu masu zuwa wanda Jared Kushner sarkin shugaba Donald Trump kuma mai bada shawara a fadar White House ya shirya wani bangare. Isra'ila da Palestinawa sun gaza cimma yarjejeniyoyin zaman lafiya da aka kulla shekara da shekaru amma tsarin Amurka ya yi tanadin inganta tattalin arziki a cikin sabon tsari na zaman lafiya a taron da za a yi na inganta tattalin arzikin na wato Palestinawan kenan a garin Manama babban birnin Bahrain a ranakun 25 da kuma 26 na watan Yuni. Wani babban jami'in fadar White House ya faɗa a jiya Lahadi cewa sabon tsarin da ya kira ga zuba jari a harkokin tattalin arzikin Gaza amma kuma zuba jarin zai buƙaci a tabbatar da yarjejeniyar zaman lafiya da kuma shirin tsagaitauta. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ɗan ƙasar Sudan sun caccaki wakilin Amurka a ƙasar su saboda yin liyafa tare da ɗaya daga cikin mutanen da ake musu kallo masu ruruta tashin hankali a ƙasar. Jakadan Amurka a Sudan Stephen Kutsis ya halarci liyafar cin abincin buɗin baki na watan Ramadana a ranar Asabar tare da Muhammad Hamdan Dagolo wanda ake zargin sojojinsa da aikata ta'annati a yankin Darfur da ma wasu wurare a cikin ƙasar ciki har da abubuwan da suka faru a cikin 'yan makonni. Dagolo da aka fi saninsa da lakabi Hemeti shine kwamandan rundunar 'yan bindiga ta Rapid Support Forces. A baya Hemeti shine kwamandan 'yan bindigan Janjaweed wanda ake zargi da aikata kisar kare dangi a Darfur sama da shekaru 10 da suka shuɗe. A wancan lokacin Amurka da sauran kasashen duniya sun yi Allah wadai da kisar na Darfur kana kuma suka yi kira ga a gurfanar da waɗanda suka aikata wannan aiki gaban doka. Da ƙarshe kuma shugaban Amurka Donald Trump a jiya Lahadi ya caccaki dan majalisar tarayya Justin Amash inda ya kwatanta shi da ƙaramin ƙwaro bayan da dan majalisar ya zama na farko a jam'iyyar Republican na shugabar ƙasa wanda ya kira da a tsige Trump ɗin. shugaban na Amurka ya ce ba zai kula dan majalisar wakilan da ya shiga majalisa a karo na biyar ba. Yana fada cewa dan majalisar na adawa da ni ne da wasu manufofi da shirye-shiryen Republican saboda sunansa ta bayyana ta wannan hanya mara kyau. Trump ya ce amma shi mara nasara ne wanda ya zama dan amshin chatarar abokan adawar mu. Amma shi yana bin sahun dan majalisar Democrat da suke cewa Trump yana aikata abubuwa da ya kamata a tsige shi daga mulki saboda yunkurin yin shishigi a harkan binciken Robert Mueller wanda aka kwashe watanni 22 ana gudanarwa akan ko Russia ta yi katsalandan a zaben shugaban kasar Amurka na shekarar 2016. Wasu 'yan majalisar wakilan Democrats sun yi ta kira da a tsige shugaba Donald Trump daga mulki, sai dai kakakin majalisar Nancy Pelosi ba ta amince da fara sauraren batun tsige shugaban ba, lamarin da ya buɗe kofar yiwuwar yin hakan, yayin da kuma kwamitocin majalisa da dama suke ta gudanar da bincike akan harkokin kasuwancinsa da batun haraji da kuma harkokin mulkinsa na shekaru biyu.
Wa gaida baba ya kuma kiri da karanto labarai. Madalla bari mu bude tunkar rahotannin namu a jamhuriyar Niger inda ake cece kuce kan asalin ministan harkokin cikin gida na jamhuriyar Niger Mazum Muhammad kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilin Musulun Mumuna Barma ya hada mana.
A su wannan magana cewa suka yi akwai kabiloli wanda ba na Niger ne ba. Masu wannan zancen mun san su amma ba sai su hito karara su ce kabilar Laraba ba kabila ce ta Niger ne ba.
Dan shugaban jam'iyyar PNDS Tarayya Bazoum Muhammad kenan lokacin da yake mai da martani wa waɗanda ke tunanin bai cancanci shiga zaben shugaban kasa na 2021 ba saboda a ce wasu bai cika cikakken dan kasa ba. Kalaman waɗanda ya furta a wata hirar musamman da muryar Amurka sun so sa ran wasu 'yan Niger irin su Nuhu Muhammadu Arsuka na kungiyar MPCR.
Wato tunda an dauko magana shi an ce shi akan kanshi akwai matsala gare shi bisa kan abin da ya shafi tashi rayuwa akan kanshi bisa kan hanyar da za ta bashi dama ya yi takara akan yadda dokar kasa ta tsaida na cewa in za ka iya kai takara sai ka cika waɗansu sharuɗa. To wannan sharuɗa ai ya shafi kowa, duk ɗan takara an ka ce sai ya cika wannan sharuɗa, ba a kawo magana kabila ba ko wani gungu ko wani jahar.
Sharuɗan da ke fayyace cancantar tsayawa takarar zaben shugaban ƙasar Niger na kunshe ne a sashe na 47 na kundin tsarin mulki, saboda haka ɗan takarar na PNDS Tarayya ke cewa ba shi da damuwa akan wannan dambarwa.
Aya ta 47 ta kundin ƙasa ta ce sai ɗan Niger wanda shi da aka haife shi mashi ɗan Niger ne ba ɗan wata ƙasa ce, yana rike da nationality ta wannan ƙasar, kuma ya zo ya yi tambaya saboda ya yi shekara 10 Niger kuma aka bashi wannan nationality ta Niger. Kenan sai ta kasance ita ce ta biyu yana da wata tashi wanda ya zo da ita kuma ya zamna Niger shekara 10. Bayan haka ya kaddamar da tambaya kuma aka mishi alhurma aka bashi. Kana tsammani ni a wata ƙasa ce aka haife ni kuma na zo ni nan Niger na tsaya shekara 10 kuma na gabatar da tambayar a bani nationality ta Niger.
To amma a ra'ayin jami'in fafutuka Nuhu Muhammad Arsuka, a jira zuwan lokacin da kotun tsarin mulki za ta haska fitila akan takardun ilahirin 'yan takara.
Tunda wani ma bai san wani ba in ba da siyasa ta zo ba. To kenan lokacin da ya kamata a bincika masu bincika za su bincika su dibi abu su nemo labarin da ya kamata ya cancanta bisa kan abin da ya shafi kuwa. To ni kawo ne rigima makawai aka ce ga rame na ce babu rame ce in babu rame ni ka zancan rame.
Nuna shakku a game da batun cika cikakken dan kasa ba bakon abu bane a duk lokacin da aka tunkari manyan zabuka a nan Niger, abanda a wannan karan Muhammad Abdulkadir na PNDS Tarayya ke fassara shi tamkar wata manuniya.
Anyo mai girma tan jama'a Muhammad irin waɗannan maganganu na batanci, anyo mai girma Muhammad Usman maganganu waɗannan irin na batanci ana kwatanta cewa su ba ƴan Niger ne ba, da aka ce ma'aikin shi daga Mauritania zuwa wani aka ce daga Chad. Kenan mu da muka ji waɗannan maganganu sai muka ce alhamdulillahi, mun san alamu ne na nasara, alamu ne na galaba ga mai girma Bazoum Muhammad. Mu dai abin da muke fata Allah kai mu lokaci sai a bambamta danduma da kabewa.
A ranar 31 ga watan Maris din da ya gabata ne magoya bayan jam'iyyar PNDS Tarayya a ƙarshen taron su na ƙasa suka jaddada Bazoum Muhammad a matsayin dan takarar zaben 2021, matakin da aka bayyana cewa ya yi daidai da ra'ayin shugaba Isuhu Muhammadu. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Ba gaida Malam Sule, kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai dake da NG. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Muhammad Ibrahim Kuri da shirinmu na gaba.
Har yanzu masana tattalin arziki a Najeriya na ci gaba da fashin baki game da batun tallafin mai da kuma alakar sa da samar da matatun man, yayin da ƙwararru ke tsokaci akan yadda kamfanoni a Najeriya ke take haƙƙin ɗan ƙasar ta fuskar aikace-aikace ko kuma kayayyakin da suke sarrafawa. Sunana Mahmud Ibrahim Kuli, ɗauke da ragamar madalla. Masu rare batun tallafin mai a Najeriya al'amari ne mai matukar muhimmanci ga tattalin arzikin kasar, lakari da tasirin sa ga rayuwar 'yan kasar baki daya. Shekaru uku kenan gwamnatin tarayyar Najeriya ta aina cire tallafin man, al'amarin da ya sanya farashin sa ya koma naira 145 maimakon naira 66 lita guda. Wannan mataki ya sababa tashin goron zabi na farashin kayayyaki a kasar, kuma tun a wancan lokaci ne masu kula da lamura musamman masana tattalin arziki ke ci gaba da tsokaci akan wannan batu, la'akari da yadda 'yan kasa ke ci gaba da korafin tsadar rayuwa. Azantawa da wakilin sashen Hausa Nasiru Adamu Elikaya, Malam Yushau Aliyu wani masanin tattalin arziki na cewa
ko yanzu aka mai da mai 65 to an sake dawo da tuwa-tuwa dan yake nan, za a sake komawa ta wata kofa a yi ta, sannan kuma a sake kashe tattalin arzikin ta yanda ba wanda zai zo yayi maka refinery a Najeriya, saboda ya zama harkan akwai wanda ci ma zaune. Amma a bar shi a haka, a yi hakuri, aiki ne da ya samu gwamnoni na rikon amana, a ce gwamnonin arewa na maso gabas da na tsakiya su hada su kira masu zuba jari da kudaden da suke samu, a fitar da refinery a Katsina, a siyo danyen man nan daga Niger tunda tana da shi a kusa, a fara saida shi a farashi kasa da yanda ake kawo shi, saboda duk abin da ya shafi farashin man fetur shine dama kudin transport ne shi ya daga farashin nan yake ta hawa sama. To a yanke transport din, Allah ya fitar da mai a Niger, a yi refinery, a siya a gyara, wannan zai taimaka mu tattalin arziki ya zabura.
To Malam Yushau ya nuna tunda dai an riga an yi wannan sanarwar an fara janye wannan tallafin, maganar komawa baya na da matukar hatsari kenan.
In aka koma baya to tamkar ma kawai ba a san inda za a ba. Abinda zai dawo da shi baya shine a samar da kasuwar da za ta dawo da man kasar dole. Tunda an cire tallafin man fetur, kudin ana raba ma gwamnatoci ne, an kafa sovereign fund. A sovereign fund din nan a koma ta wurin shi, tunda akwai tanaji na zuba jari a cikin kudin, a aro kudin a zo a zuba jari. Gwamnoni su daina magana cewa dole a ci gaba da raba kudi, a'a, a ɗibo a cikin kudin investment, kudin zuba jari a zo a hadu a fitar da yanda za a yi refineries a nan ana samar da man fetur din saboda haka sai kaga kasuwa ta gyaru farashi na ta kasa ko mutane dan canjin da ake kwace musu ya koma hannunsu zai zaburar da su akan yan kananan ayyukan su riban naira 50 tana da matukar amfani a wajen mutum
ayyushu abinda ake magana su talakawa a can kasa a cikin yankunan karkara ya za su yi su gane yadda wannan mataki da aka dauka zai iya amfana su wajen inganta rayuwarsu ta yau da kullum
wato in ana fasali na tattalin arziki to ba a kallon a cewa sai wani shi kadai abinda ake kallo shi kanshi tattalin arzikin a samar da abinda zai zaburar da shi a aida da ake bada tallafin ba wanda ya san tallafin yana dan rage mishi wani abu shi da aka janye kowa ya fusata ya fito to amma tunda an janye shi an kuma gano ashe ba tallafin bane mu an tattalin arziki wannan shi tallafi kashe abu yake ya kashe noma tallafi a taki shi ya kashe noma amma abinda noma take nema tuntun ba tallafi bane tana neman farashi mai kyau ne manomi ya gama neman dawon su a siya da daraja a bar shi da takin to saboda haka taka ne zai gane a zo abinda ya noma a siya da daraja sannan abubuwan more rayuwa da asibiti da wuta da hanya a koma daga cikin kudaden da aka cire na tallafin ayi aiki gadangadan za a iya idan aka turo kudi lakal gamin ku talaka ku sa ido ƴaƴanku ne da yayyinku da iyayenku abinda aka turo to ayi da an fara motsa tattalin arziki ana bada kwangilan 300,000 wani jarin 20,000 yake nema yanzu mai yankan kumba jarin nawa yake nema ya rayu mai tsaye da goro jarin nawa yake nema abinda ke zabar da tattalin arziki shine waɗannan manyan kamfanonin wanda sai an zo daga waje an yi su dan bu mu kai mataki ba to shine gwamnonin mu kasta tafi yawo su sa wakilan su ta internet su shi yarjejeniya da kamfanoni a zo da su a fara a hankali a hankali tattalin arziki a gajeren zango ba a ganin amfanin sa amma dogon zango in aka daure aka ci gaba sai mu ganshi kamar yadda China ta gani
Malam Yushau Aliyu kenan Masarare masu kula da lamura a Najeriya sun dade suna tsokaci tare da jan hankalin hukumomi da ma kamfanoni a kasar kan muhimmancin kiyaye haƙƙin ƴan ƙasa wajen mu'amalar su a matakai daban-daban. Dr. Lawan Habib Yahaya masanin tattalin arziki ne ya ce rashin amfani da dokoki yadda ya kamata na bada dama ga kamfanoni su take haƙƙoƙin ƴan ƙasa ko dai ta hanyar samar da kayayyaki marasa inganci ko kuma ta cajin su kuɗaɗe ba bisa ƙa'ida ba.
Duk inda ya zama cewa a ƙasa ba a samu kwakwaran abin da ake kira consumer protection laws ba wanda akwai su amma ba a dokoki ne da aka ɗabbaka su domin taimakawa wanda zai saya ya sayar ko ya amfani da kaya to za a samu matsala. Mafi yawa waɗannan kamfanonin kamar yadda kai faɗa ana kuka da su wajen a yadda suke zara kuɗaɗen mutane ko ka kira kuɗinka na tafiya wancan baya jinka ko kuma a'a duk ta sugogi daban-daban to amma idan ka duba a Najeriya kusan ba wannan ne kawai matsala ba duk sanda aka yi zamanin cewa dokokin da za su tallafa wa mai siya akan mai siyarwa izamana cewa ba a ɗabbaka su ba wato consumer protection laws muna da consumer protection council to amma ba su da wani ƙarfi da za su iya ɗabbaka waɗannan kuma akwai regulatory agencies kamar su masu waya suna da nasu da kuma sauran kayayyaki ma na amfanin yau da kullum yana ɗaya daga cikin abin da yasa na yake ciwo Najeriya to a ƙuriya kaga cewa kayayyakinta ba sa a samun su a kasashen waje saboda sun zama substandard ba a duba su waɗanda aka sa alhakin su duba yadda kayan suke yadda ake sana'antar da kayan ko ake sana'antar da abubuwa a kasar ya zama na sun yi kasa dokokin ko ba a ɗabbaka su to idan haka ta samu a kasa sai kaga cewa kayayyakinta ma ba za su samu damar shiga kasuwannin duniya ba saboda kasuwannin duniya suna da wani standard da sai ka kai sannan za ka shigar da kaya wani mizani to mu kuma anan wannan mizanin ba a sa ƙarfin doka an tabbatar da shi ba sai ka je kasashen waje misali ka ga dankali abin nan dankali an fito da shi daga wayansu kasashen mu na nan Afirka kaman kaniya su kuka da su karkashi duk zaka samu an kai daga wayansu kasashe na Afirka kuma sun shiga cikin kasuwannin Turai amma da wahala ka samu na Najeriya saboda irin quality din yadda ake sana'antar da abin da package din sa yadda ake sashi saboda haka duk waɗannan saboda ba a duba wannan standard din wannan quality din sai zamana ya zamana cewa an toshe su daga shiga kasuwannin duniya wanda kuma illa ce ga tattalin arzikin ƙasa mai yawan mutane irin Najeriya da ya kamata ya zamana tana da kayan sana'antarwa da yawa ta shigar da waɗansu ta fitar da waɗansu saboda haka wannan harkar waya su ma zuwa suka tsinci dokar cewa ta zama lagwalagwa ta daga musu kafa yadda in suka cutar wa'ansu ma ba su san an cutar da su ba waɗanda suka san kuma an cutar da su ba yadda za su nemi redress wato in sun nema neman haƙƙin nasu ma wahala ce sai ka gummace ma baka nema ba
in ka dau harkar waya din nan akwai hukumar NCC haka akwai irin SNAPDAC din nan akwai irin standard organization da kusan sassa na al'amuran tattalin arziki kusan akwai dokoki ko na cinikayya da aka yi koma hukumomi sukutin da suke saka ido don kare haƙƙin ɗan ƙasa me yake faruwa abubuwa suke ci gaba da wanzuwa kamar yadda suke kuma ƴan ƙasa suke wato ci gaba da ƙorafi
ai Najeriya ba ta da rashin dokoki duk abin da ka sani Najeriya idan ta kawo wata manhaja sai ta daure ta da doka to amma rashin dabbaka dokar shine babban matsala waɗanda aka bawa amanar su tabbatar wannan dokar na aiki ta wani bangaren ta iya yiwa daga wajen su wani zubin kuma waɗanda suka ba su amanar cewa su suje su dabbaka wannan dokar shugabannin ba su mai da hankalin su wajen idan aka kama mutum da laifi aka yanke masa hukunci ko wani babban kamfani a yanke masa wani hukunci izamana an gani to rashin yin waɗannan abubuwan ma'ana rashin amfani da dokokin da aka tsara ai shine yake janyo matsalar ba rashin dokar ba ko dai ba a ba su karfin su yi ba ko ba su da karfin su yi ko kuma a'a idan sun yi za a iya tade su izamana cewa daga sama an yi magana wannan dokar ba a dora ta akan waɗannan mutanen ba misali ka duba rigimar da aka ringa yi akan cin tarar da aka yi wa kamfanoni kamar su na waya akwai kamfanin wayan da aka ci tarasa amma daga baya aka dingirgima a kotu aka yi kaza ai kaza to duk irin waɗannan wani zubin wata dokar ba ta da ƙarfin da za ta iya juya akalar yanayin ya zamana cewa ya taimaki ƙasar
masarare ƙarshen shirin darsin ta yi na yau kenan sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin malami Shehu Aliyu da Dr. Lawan Habibu Haya kana da abokin aiki Nasiru Adamu Alif Kaya Mahmud Ibrahim Kwari da shirya na gabatar ke cewa wassalamu alaikum a huta lafiya
to a huta lafiya Mahmud Ibrahim Kwari har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma sai ra'ayoyi da ku masu saurare kuke aiko mana ta wayar ho
zan fara sharhin jaridar ne da jaridar DSJ kamar da sauran jaridun Najeriya daya daga cikin manyan labaran jaridar DSJ a cewa gwamnatin tarayyar Najeriya tana da kwararren shaidu da ke nuna cewa jam'iyyar PDP da kuma Alhaji Atiku Abubakar na wani shiri na kifar da gwamnatin Najeriya jaridar DSJ ta ruwaito ministan yaɗa labaran Najeriya Lai Muhammad yana jaddada wannan ikirari ko zargi na gwamnatin Najeriya inda ya ce bayanai da kuma rahotanni na jami'an tsaro sun nuna cewa lalle jam'iyyar PDP DP mai adawa da kuma dan takaranta Atiku Abubakar na da hannu a wani shiri da ake yi na sauya gwamnati to sai dai kuma wani martani mai zafi jaridar ta DSJ ta ruwaito tsohon mataimakin shugaban Najeriya Atiku Abubakar da kuma jam'iyyar PDP na kira ga gwamnati da ta gabatar da shaidun da take da shi game da wannan zargi da take yi wa Atiku Abubakar da kuma jam'iyyar PDP sai kuma jaridar The Punch jaridar ta ruwaito tsohon mataimakin shugaban Najeriya Atiku Abubakar na bukatar diya na naira miliyan 500 da kuma rubutacciyar neman gafara daga wata mai baiwa shugaban Najeriya shawara akan kafofin yada labaran zamani Miss Loretta Onochi bisa zargin da yake mata da yada ƙarya game da shi. Jaridar The Point ta ruwaito tsohon mataimakin shugaban Najeriya Atiku Abubakar yana buƙatar wannan zunzurutun kuɗi na naira miliyan 500 a madadin diya game da zargin da yace Loretta ta yi na bata masa suna inda ta danga wallafa labarai na kazan kurege a shafinta na Twitter dake cewa wai tsohon mataimakin shugaban kasa ana neman sa ruwa a jallo a hadaddiyar daular Larabawa abanda kuma yake ganin ya bata masa suna. Sai kuma jaridar The Nation jaridar da Toronto labarin wasu ƴan fashin motoci guda uku da suka kware wajen sace motoci a hannun mata a birnin tarayyar Najeriya Abuja. Jaridar The Nation dai ta bayyana cewa wayannan ƴan fashin jami'an ƴan sanda ne suka kama su tare da haɗin takwarorin su na kasar jamhuriyar Niger a maboyan su dake Kaduna da Abuja da kuma jamhuriyar Niger bayan sun sace motar wata ma'aikaciyar hukumar tattara haraji ta tarayyar Najeriya inda kuma aka fice da motar zuwa jamhuriyar Niger. Sai kuma jaridar Premium Times da ake bugawa ta yanar gizo jaridar da ta ruwaito tsohon gwamnatin jihar Jigawa Alhaji Sule Lamido na mai da martani ne ga tsohon shugaban kasa Cin Olusegun Obasanjo wanda tun farko ya yi zargin cewa yaƙe-yaƙen Boko Haram da kuma hararen Fulani makiyaya da ake yi a Najeriya wani shiri ne na mai da al'ummar yammacin Afirka musulmai da kuma mai da kowa Bafulatani. Jaridar Premium Times ta ruwaito Alhaji Sule Lamido na baiwa tsohon shugaba Obasanjo shawara cewa waɗannan kalamai ba su dace da tsohon shugaba Cin Olusegun Obasanjo ba wanda aka sani da faɗin gaskiya da kuma kishin ƙasa, don haka ya buƙace shi da ya janye waɗannan kalamai nasa. Babangida Jibrin, murya Amurka daga Lagos.
To yanzu kuma sai nasiha albarkacin watan Ramadan.
Salamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Mai magana Yusuf Bazuka mai laida Gwalalo a jihar Bauchi. To ina kira ga wanda Allah ya ba su dama, ma'ana masu hannu da suni na musulmi a Najeriya, ya kamata su yi amfani da wannan dama ta wannan wata da muke ciki na Ramadan, wata mai alfarma kuma wata mai girma, a kyautatawa masu ƙananan ƙarfi wanda ba su da sun yau ba su da na gobe, suna kuma fama da wannan azumi na Ramadan. To ya kamata masu hannu da suni su duba wannan al'amari su kyautatawa wanda ba shi da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce duk mutumin da Allah ya hore masa yadda wanda ba shi da filo ma daya a wannan wata na Ramadan, ko kuma ka shayar da wanda ba shi da filo, ko kuma dai ka shayar da mai azumi makwarwa daya a wannan wata na Ramadan, to Allah ne kawai ya san irin ladan da zai baka. Da fatan yan uwa musulmi waɗanda Allah ya horewa za su yi amfani da wannan dama don su yi magana da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa don su samu wannan garaba.
Ra'ayoyin ku masu saurare, kafin mu karkare bari mu koma ga wannan nasiha albarkacin watan Ramadan.
Assalamu alaikum. To alhamdulillah shi dai wata ne wanda aka sauka ma da musulmi, wanda kuma ba kowa annabi mutane aka sauka ma shi ba sai mutanen Musa alaihi salam. To alhamdulillah muna jin dadi sosai saboda ba dan wani abu ba, saboda duk lokacin da Allah ya sa wannan wata ya zo muna jin dadi, muna ibada, muna jin dadi, muna karatun alqur'ani da wasu abubuwa. Sai dai akwai dan abin da nake son ya tsokaci bisa kan wasu ƴan uwan mu ƴan kasuwa, saboda wannan wata ne wanda yake ya kamata mutum duk ayyukan da za a yi ya kokari ya ga cewa ya nemi rahama ta Ubangiji bisa kan lamuran shi gaba daya. To wasu ƴan uwanmu ƴan kasuwa suna mai da wannan lokaci wata ne wanda zaka iya neman abin da zaka cikin shekara. To saboda Allah da Annabi, abinda nake ba su shawara su yi kokari su gyara, saboda domin duk abin da mutum zai yi ya tsoro Allah, ko ba haka ba akwai abin da zaka zo ka je ka nemo ka sa, duk in ka samu abu da sauki to ka saida cikin sauki.
To madalla kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump ya yi wa Iran kashedi da kakkausar lafazi, yana mai barazanar zai fatattake ta idan ta kai wa Amurka ko kawayen Amurka hari. Kasar Bahrain da Amurka sun faɗa a jiya Lahadi cewa za su shirya taro mai take zaman lafiya zuwa ga ci gaba domin farfaɗo da harkokin tattalin arziki a yankin Falasɗinu, inda har za a cimma yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin Falasɗinawa da Isra'ila. 'Yan kasar Sudan kuma sun cecaki wakilin Amurka a kasar saboda ya yi liyafa tare da ɗaya daga cikin mutanen da ake musu kallo masu rurrota yaƙi a kasar.
To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin baki ɗaya, sai kuma can da la'asar ku ji abokan aikinmu da wasu sabbin shirye-shirye. A madadin kowa da kowa, alheri, sai muku fata alheri, ku wani lafiya, mu kuma kwana lafiya da alheri.